kai tsaye sashen Hausa na muryar Amurka ke magana wannan karo akan mitoci 24, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Hakanan kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com. Masararo assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce tare da Mahmud Lalo daga Washington DC muke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirin mu na dare kuma na karshe a yinin yau. In an dan jima kadan za mu bude layin mu domin ba ku damar bayyana ra'ayoyin ku na kashin kanku akan duk wani al'amari da yake ci muku tuwo a ƙwarya ko kuma wanda ya jibinci ci gaban ƙasa. Kamar kullun dai lambar da za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyin ku ita ce 1-202-205-6555. Kada a manta sai an danna anabal kari wato plus kafin a jero lambar. Kamun mu kai ga yin haka sai kun gyara zama domin sauraron labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Majalisar wakilan Rasha ta amince da wani kudurin doka wanda zai ba gwamnati dama ta ayyana 'yan jarida da masu wallafe-wallafe a shafukan sada zumunta a matsayin 'yan leƙen asiri. Kudurin dokar wanda har yanzu ke buƙatar amincewar majalisar tarayya da ta dattawa da kuma sa hannun shugaba Vladimir Putin kafin ya zama cikakkiyar doka ya haɗo hadda wato masu leƙen asirin. Matakin da tuni ya fara kaikaitar wasu kafafen yaɗa labaran ƙasashen waje da ƙungiyoyi masu zaman kansu a Rasha. Tuni dai kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka fara sukar ƙudurin yayin da masu ɗasawa da hukumomin Kremlin ke kwatanta ƙudurin a matsayin wanda zai tabbatar da 'yancin Rasha a matsayinta na ƙasa mai cin gashin kanta. Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi ƙimimi ya ƙi amincewa bayan da Attorney General ɗin ƙasar ya bayyana shirin tuhumar shi kan laifukan da suka shafi cin hanci da rashawa da zamba cikin aminci a wani bincike da aka yi a kansa. Netanyahu mai shekaru 70 ya kwatanta tuhume-tuhumen a matsayin yunkurin yi masa juyin mulki.
This evening we are witnessing an attempted coup against the Prime Minister with false charges.
Netanyahu ya ce a wannan yammaci muna kallon yunkurin da ake yi na yi wa Prime Minister juyin mulki da wasu tuhume-tuhume na ƙarya. Masu shigar da ƙara a Isra'ila na tuhumar Prime Minister Netanyahu da laifukan da suka shafi zargin cewa shi da matarsa sun karbi wasu kayayyakin kawa da suka hada da sarkoki, tabar keci rani da ake kira siga a turanci, da wasu kayayyaki da kudadansu suka haura dala 260,000. Wani yunkurin daƙile zanga-zangar adawa da gwamnati wanda ya kai ga hukumomin Iran suka rufe kafar yanar gizo ya shiga yini na shida, inda ake dan samun dawowar aikin yanar gizon a hankali bayan da hukumomin kasar suka ce sun maido da hanyar sadarwa ta internet a sassan kasar da dama. Kamfanin yaɗa labaran ƙasar ta Iran ya ruwaito cewa hukumomi na maido da aikin intanet ɗin sannu a hankali a wasu sassan ƙasar. Yayin da ke ganawa da manema labarai, sakataren majalisar ƙoli mai sa ido kan rumbun adana bayanan ƙasar, Abul Hassan, ya ce hukumomin na Iran za su yi wani taro inda a nan ne za a yanke shawarar ranar da za a maido da kafar yanar gizon baki ɗayanta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar da ke sa ido kan bukatar tattalin arzikin duniya ta OECD ta ce mai yiwuwa tattalin arzikin na duniya ya ci gaba da fuskantar tafiyar hawainiya wajen bunƙasa idan kasashen duniya ba su dauki wasu matakai ba. A wata kididdiga da take fitarwa cikin kowane watanni uku, kungiyar ta yi hasashen cewa ba za a ga bunƙasar tattalin arzikin na duniya cikin shekara mai zuwa ba, amma zai dan daidaita a shekarar 2021. An fitar da wannan kididdiga ne yayin da Amurka da China, wato kasashe mafiya karfin tattalin arziki a duniya, ke kokarin kawo ƙarshen takaddamar cinikayya da ta kaure a tsakanin su wacce take cinyewa. Daya daga cikin manyan rassan kungiyar IS da aka fi tsoro ya fuskanci babbar koma baya, ko da yake hukumomin Amurka sun yi gargadin cewa a yi taka tsantsan wajen ba da rahotannin da ke kambama cewa an shafe kungiyar daga doron ƙasa. A jiya Alhamis, wasu jami'an Amurka suka tabbatar da cewa an yi galaba akan reshen kungiyar IS da ke ake kira Khorasan a Afghanistan bayan watanni da aka kwashe ana fafatawa da mayakanta a gabashin lardin Nangarhar. Sai dai wannan sanarwa ta Amurka ta yi hannun riga da abin da hukumomin Afghanistan ɗin ke faɗa kan cewa an shafe daukacin kungiyar a lardin na Nangarhar.
Mahmud Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Madalla. A daidai lokacin da al'ummomin wasu yankunan jihar Kano ke fadin ra'ayoyinsu game da hukuncin babbar kotun jihar na soke sabbin sarakunan yanka da aka nada, Sarfilu Hashin Gumel ya hada mana wannan rahoton.
A jiya Alhamis ne babbar kotun jihar Kano ta zartar da hukuncin rushe dokar da ta kirkira sabbin sarakunan yanka guda hudu. Garuruwan da aka nada sabbin masarautun kuwa sun hada da garin Bichi da Rana da Gaye da kuma Karayi. Shin kome wasu daga cikin mazauna wannan yanki ke cewa game da wannan hukunci na kotu? Ga abinda Alhaji Ayuba Umar Rana ke cewa,
"Magana take cewa al'ummar da wannan hukunci ya taba ko kuma wannan matsalar kuma mun ga hudu gida din wannan hukunci da kuma hukuncin nan gaskiya ya taba zukatan mutane da suke wannan yankuna da ya dinka ba. Riya dai kawai al'amari ne da ake yi shari'a sai ka tuna da yanki kai ma ka dan tsara.
Ganin cewa karamar hukumar Rana a baya hakimi ne da ita kafin a nada sarkin yanka, to me ya sauya?
An matsayi da talaka kusa da shugabanninsa. Ya dan kawo da shi 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 abin da yake faruwa a duniya mu'amala ce da kullum ta rayuwa ta jira ya zo kusa da gida.
Shin me mutanen karamar hukumar ga yake cewa game da wannan hukunci? Idris Sani Adam Gaya cewa yayi.
A gaban farko da ya yi ya ce haka yana rani a duk da kai ci ga ma gare ni ne an yi da da ma duka ni kan da ke da ya da ni. Dukkan an yi ta wajen barin na baya dare kananan hukumomi na karkara a baya don abin da zai zo yake ci gaba sosai abin da ake cewa neman dimokuraɗiyya.
Shi kuma Abubakar Dayyab Muhammad da aka sani da Abba O7 daga Bichi cewa yayi.
Gaskiya ba mu ji daɗin wannan abu da ya faru ba, domin duba da wata gomashin da wannan sarauta ta kawo wa garinmu. Alhamdulillahi, alhamdulillahi. An samu abubuwa an albarkatu da wannan sarauta da aka yi wa Aminu. Kya Mala Hashim an samu ci gaba duba da ya ka ga akwai tsayuwar wutar lantarki ruwan famfo ya samu kuma abu ne wanda aka daɗe ana so. Wanda ita ce ita masarauta ta cikin garin Kano ba ta zuwa ta yi wa'innan abubuwa.
Ko menene fatan Abba O7 game da wannan hukunci?
To, alhamdulillah ta addu'a. Muna ta addu'a kuma manya ma sun shiga cikin lamarin. Insha Allah za mu ji alkhairi. Wannan masarauti duk za su dawo guraren su, za su dawo gurbin su izinin lafiyarsu. Wannan shi ne fatan kuma muna ta addu'a insha Allah.
To, ban bar mutan Karaye a baya ba domin su ma mun tuntube su. Ga kuma abin da Umar Magaji Karaye yake cewa.
Gaskiya ni babban ra'ayina ina tare da masarauta 100%, ko ba ni kaɗai ba da dukkan al'umma ɗaukakin wannan gunduma tamu ta Karaye ne albarka wadda ta haɗa da lokar gamon guda 8. Kabbi dukkan mu jiya nan tare mun nuna bakin cikin mu da alhinin mu da wannan hukunci da kotu kai.
Bangaren gwamnatin jihar Kano kuwa, kwamishinan yaɗa labaru ya fitar da wata sanarwa da ke cewa duk da ikon tsarin mulki da ya baiwa majalisar jihar kan samar da irin wannan batu na ci gaba, amma kotu ta fito ta yi watsi da komai. Haka kuma ya tabbatar da cewa gwamnatin jihar Kano ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen yin amfani da damar da take da ita wajen inganta rayuwar al'umma. Ya zuwa yanzu dai babu wani bayani daga fadan mai martaba sarkin Kano. Sarfilu Hashin Gumel daga nan Washington DC.
Allah ya kyauta a gaida Sarfilu Hashin Gumel. Kamar da muka saba masu sauraro, kowace ranar Juma'a ranar ku ce ta bayyana ra'ayoyinku na kanku, kuma lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-6555. Amma kafin nan ku shakata da wannan waƙan.
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To mun samu kiran mu ta farko daga jihar Nasarawa. Wake kira daga jihar Nasarawa?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Marala, kuna magana da babawo mai agogo ne na gita ta Karu Local Government na Nasarawa State.
To malam babawo, menene ra'ayinka?
Wato farko dai Allah ya saka muku da alheri ya biya muku bukatunku. A gaskiya fi sabilillahi ina so ne na yi kira ga Kano gabaki ɗaya, masarautar Kano.
Haka.
Domin a duk Najeriya gabaki ɗaya, all gabaki ɗaya, babu inda ake ƙoƙarin koyi da shi kamar Kano. To yana da kyau a ce Kano ta yi ƙoƙari ta nemi haɗin kai gabaki ɗaya da cikin jama'anta. Bai kamata a ce kamar masarauta, babban masarauta kamar Kano a ce ana samun matsaloli ba. Don Allah, don Annabi, ina kira gare su su yi ƙoƙari su haɗa kansu yadda kowane masarake zai koyi da kuma kansu.
To mun gode sosai malam babawo da wannan ra'ayi naka. Yanzu kuma bari mu koma jihar Kaduna, garin gwamna. Wake kan layi.
Hajji Aisha, barkar lasari.
Barkanmu dai.
Sunana Murtala, ina kiran ku daga Sa Kano tarayyar Najeriya.
To malam Murtala, menene ra'ayinka?
To ra'ayina Hajji Aisha game da masarautar Kano nan da girmamawa, kuma har kullum muna ba wa Kano shawara, sani cewa wannan masarauta Allah ya ji kan marigayi a duba, Allah ya tsara tare da manzon kira sallallahu alaihi wasallam, ya san hikiman da ya sa bai da lokacin shi hasali ma lokacin shi ya kara hada masarautun nan domin su gaba da zama al'umma daya a kasa daya, yanki daya. Saboda idan suna ga an raba wannan cigaba da cigaban yan boko ne, idan shi dan boko kullun ya je karatu ya gama boko shi daga ciki, so yake ma mai komai da karkashin shi yana office yana lallata na'urori nawa yake shigo mai nawa yake fita, kan mutane zai rarrabu, amma kulewa shi ne alheri. Haka kuma yake sa muke kira mai girma gwamnatinmu garin rigakafin nan da ake zuwa ɗan ɗaukan mutane suna ɗan mana ɗauki daidai, don Allah don sa Annabi ya kawo mana ɗauki. Muna ƙara roƙo ga jami'an tsaro su kula da wannan gari da Kaduna gaba
ɗaya. Mun gode sosai da wannan ra'ayi naka malam Murtala. Yanzu ko har yanzu dai muna jihar Kaduna, wake ka wallahi.
Hajji Aisha, barka da yammaci.
Barkanmu da yayi.
To sunana Alhaji Musa Ngaro, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kadunan Najeriya.
To Alhaji Musa, menene ra'ayinka?
To ni Hajji Aisha, abin da ya dauki hankalina a yau Juma'a a matsayina na dan Kano kuma ba Kano ba kauyen Kano. Muna farin ciki da jin da waɗannan masarautu da aka fitar mana a jihar Kano na ƙaraye da Bichi da ainihin wannan gari ga dai sunan waɗannan guda huɗu aka fita din nan. Gaskiya muna farin ciki, muna da gayawa da gaya da tsawa, to muna farin ciki da waɗannan abu, kuma muna fatan al'ummar jihar Kano su kwantar da hankalinsu. Wannan masarautu an riga an naɗa su, kuma insha Allah za su gaba da zama a matsayinsu na sarakuna, kuma mu a matsayin mu yan Kanawa muna ganin cewa wannan abin ci gaba ne. Wallahi mun samu ci gaba, ballanta na mu a yankinmu na Kano. Yanzu masallacin Juma'a idan za a buɗe, sai sarkin Kano ya fita daga cikin birni ya je ƙauye ya buɗe masallaci. Yanzu idan akwai sarakuna irin kamar na ɓangare yankin nan da ake, ai kaga za a samu sauƙi wajen buɗe wannan masallacin. Don haka mu muna fatan ga gwamnan jihar Kano ya ɗaukaka ƙara dangane da ƙarfin waɗannan masarautu, domin mu masu biyayya ne ga kotu. Muna muku fatan alkhairi, Allah ya sa a dawo mana da wannan sarakuna, muna jin daɗi da su kuma muna farin ciki da su. Allah ya ƙara musu lafiya. A tashi lafiya Alhaji Musa Garo, na gode.
Amin Alhaji Musa, mun gode da wannan ra'ayi naka. Yanzu kuma bari mu tafi jihar Gombe. Wake kan layi daga Gombe?
Salisu, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Sunana Salisu Inola ne, daga karamar hukumar Emulsion daga jihar Gombe.
To filin naka ne?
Najer,
filin naka ne.
Ok, to ra'ayi na kan wannan al'amari shi ne, ina ba wa gwamnatin jihar Kano shawara ta bi umarnin kotu, saboda babu abin da ya fi kotu. Sun yi kirkiro masarautu, da masarauta ɗaya ne a Kano, kuma kan Kanawa a haɗe, ana tafiya tare, ana ba wani matsala. To ya zai kirkiro masarautu, an dan samu sabani ko da yake yanzu hankali ya kwanta, amma tunda ko ta hukunci ya kamata gwamnatin jihar Kano su bi, su fidda san zuciya, su fidda siyasa, su bi yadda za a haɗa kan Kanawa, domin duk shugaba ba abin da ya fi so illa ya ga cewa jama'a sun zauna lafiya. To ina ba gwamnatin jihar Kano shawara, su yarda da hukuncin kotu, su yarda da cewa kana rasa wannan wuri daya, shine zai kawo mana ci gaba, shine za a hada kan arewa gabaki daya. Kuma na kira ga su masarautar Kano su karbi wannan hukunci, kuma kada su kuntata wa kowa, kuma sarakunan da aka ce an rufe din su yarda da hukuncin da kotu ta yi, sai su koma madan sana hakimai, su rungumi juna, su ci tafiya har a rayuwar jihar Kano. Arewa ta ci gaba, Najeriya ta ci gaba. Allah ba mu sa'a.
Amin ya rabbi malam Salisu. To yanzu bari mu tafi jihar Niger. Wake kan layi daga Niger?
Ibrahim yankin Hula a garin Mai Zobe a Kimba.
To bismillah malam Ibrahim, menene ra'ayinka?
To ni ra'ayina akai a yau a bangaren ainihin shugaban kasa ne da suke cewa ainihin ba su an da suke da kudade wanda aka ba mazaɓu ba ya wuta ne aiki ba. To yanzu mu
Malam Ibrahim.
To su a ina jin ku.
Yawa.
Yawa, su misali tun duk shekarun da suka wancan tana suka yi na shekara hudu da kuma wannan kusan shekara ɗaya da suka yi, ban san da wannan almundu hana ba sai yanzu kenan. Ai ya kamata a ce tun wancan lokacin sun san da waɗannan matsalolin. Tunda kowane lokaci ana je kafafen watsa labarai kuma suna gani a jaridu ba aiki ba aiki ba aiki, to bai kamata a ce sai yanzu nan. Wat lokacinsu na tadinsu na biyu kuma kusa wuce su ce za su bincike ba, kuma sannan ko an zo a binciken ba aikin za a yi ba. Mu abin da muke kira gare su don Allah, idan za su yi tsaya su yi, in ba za su yi ba kawai shi kenan mu tafi a hakan, abin da ke kira gare su kenan.
Da fatan wanda ka yi wannan kira gare su za su ji. Yanzu kuma bari mu tafi jihar Jigawa. Wake kan layi daga Jigawa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Kina maganar ta iya taura gidan Adani mai wanki wakil ruwan kofa karamin hukumar taurar jihar Jigawa Najeriya.
Malam dan iya kaɗan rage sautin rediyonka.
Eh na kashe.
Baka kusa har yanzu akwai wani wata ƙara da muke ji ne.
Babu ba rediyo ma kusa da ni.
To shikenan. To menene ra'ayinka?
Wato ni dai ra'ayina shine waɗannan masarautu guda hudu da kotu ta dakatar da su. Wato ni dai shawarar da zan ba su shine da Allah da Annabi a kwantar da hankali.
Haka.
A kwantar da hankali, a yi addu'a, Allah ya zaɓi ni alkhairi.
Amin.
Yawwa, shine shawarar da zan bayar.
To mun gode sosai da wannan kira da shawara taka a ɗan iya. Yanzu kuma bari mu tafi jihar Bauchi. Wake kira daga Bauchin Yakubu?
Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin Madaki a jihar Bauchi.
To na kafin Madaki, menene ra'ayinka yau?
To ni ra'ayina ina so ne gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma gwamnonin Najeriya su taimaki 'ya'yan talakawa a rage mana kuɗin shiga makarantu gaba da secondary school, abin da ya shafi certificate da diploma da NCE da HND da kuma sauransu. Yana da kyau idan aka rage wannan kuɗi, 'ya'yan talakawa da su samu dama su ma su rika karatu domin a dama da su. Nagode mai magana Ayuba Garba Imam, kafin Madaki a jihar Bauchi.
To magodiya muke da kiran da kai, mana kuma ka bayyana ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu tafi jihar Adamawa. Wake kan layi daga Adamawa?
Abdullahi Sa'ad ke kan layi daga Adamawa.
To menene ra'ayinka yau?
To ni ra'ayina jihar mu ta Kano, wannan abu da kotu ta yi ta mana daidai. Dan bai kamata a ce matsayin irin masarauta ta Kano a ce an yanyanka ta, an lalata ta ba. To amma tun da kotu ta dawo mana da martabar ta, to mun na goyon bayan abin da kotu ta yi. Shi ne gudunmawa ta.
To mun gode sosai da wannan ra'ayi naka. Yanzu kuma bari mu tafi Gombe. Wake kan layi daga jihar Gombe?
Mu'azu ne yake magana daga garin Gombe, local government ne Ako.
To menene ra'ayinka?
Ra'ayina shi ne, ni 'yan majalisun nan ba su da amfani ma, gaba ɗaya soke su kawai.
Me ya sa kace haka?
Saboda ba su da amfanin komai kun talakan Najeriya.
Har yanzu ba ka yi bayani ba.
Shi ne nake ni abubuwan da ake basu ba sa kawo kama gani. Shi ne nake cewa soke su, Buhari ya soke su, ba su da amfani kawai mu.
Ai kuka zaɓe su, kuma ku ne za ku nuna cewa ba sa muku aikin da suke muku, domin kiranye ne sai majalisa ta yi. To Allah Ubangiji ya mana, Allah ya sare mana. Yanzu kuma mun gode da wannan ra'ayi naka. Yanzu kuma daga Gombe bari mu lula jihar Nasarawa. Wake kira daga Nasarawa?
Assalamu alaikum, suna na Shafale Katin Magaji Danya Musa daga kuma jihar Nasarawa. Malama barka da aiki.
Barka mu dai Shafale, menene ra'ayinka yau?
Ubangiji Sarki Allah ya sa mu zauna lafiya a wannan kasa namu Najeriya da duniya baki daya.
Amin ya rabbi.
Ina son jawo hankalin gwamnatin jihar Kano da kuma masarautan Kano gabaki daya. Wato wani lokaci duk abun da ya kasance ba an yi shi a cikin tsari ba, to dole ne a samu damuwa. Amma a yau duk Allah don annabi yau da shugabanni za su tsaya suna bin tsari kuma ana bin doka ana bin yanda ya dace, ba za a iya samun matsaloli a wannan kasa namu Najeriya ba. To duk wannan fitittunu da muke samuwa shine rashin bin doka da bin tsari da kuma bin umarni da abunda shugabanni ko kuma kotu take rika fada akan cewan kaza ya kamata wannan ba bi shi cikin ka'ida ba a zo a yi shi cikin ka'ida, in aka yi cikin ka'ida za a samu sauki da zaman lafiya. Saboda haka ina kiran gwamnatin Kano da kuma masarautan Kano don Allah don annabi wannan ba wani abu ne da za ta da jijiyan wuya ba, a zauna a teburin shawarwari a samu maslaha don mu samu saukin rayuwa wa talakawan jihar Kano su ma su samu sauki. Da fatan za ku tashi lafiya. Na biyu kuma na ma Malam Aliyu Mustapha Sakoto fatan alheri, Allah ya taya shi riko kuma Allah ya sa ya gama da duniya lafiya, kuma ya ji tunanin abun da ya faru da ƴan baya shi ma ya yi gyara na gaba. Da fatan za ku tashi lafiya. Nagode.
To godiya muke Shafale. Yanzu kuma daga Nasarawa bari mu koma jihar Kaduna. Wake kira daga Zaria?
Suleiman minista daga Tudun Wara Zaria.
To wannan Suleiman, menene ra'ayinka?
Ni ra'ayina abinda kotu ta yi ta yi daidai. Saboda mu gwamnati da kyauta ba da sauransu da zai kirkiro wannan masarautu na Kano. Bai cancanta ba, saboda in ya nuna haka ya kaskanta abinnan masarautar Kano ne. Saboda haka muna nuna goyon bayanmu 100% cewa abinda kotun nan ta yi mu alhamdulillah.
To mun gode sosai da wannan ra'ayi taka ra'ayin naka Malam Suleiman. Yanzu kuma har yanzu ne muna jihar Kaduna. Wake kira daga Kaduna?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Sunana Yakubu Doki 707.
To wannan Yakubu, menene ra'ayinka yau?
Ina kirawa daga nan garin Kamure Kudu zangon Katab local government Kaduna state Nigeria.
To muna sauraron ka.
Da farko ina son samu alƙalin nan ne da yankin hukuncin masarautar Kano albarka. Domin da a ce haka ake shari'a. To da ba ma samu matsala kasar nan.
To.
Domin dama can an yi da san zuciya ne kuma gaskiya ta bayyana ta halinta. Inda kotu suna haka ma da zaben Kano ma da aka yi da tunkira an jiwa an ba abba. A ƙarshen na muku fatan alheri mu kwana lafiya.
Amin ya rabbi.
Magana Yakubu Doki 707.
Godiya muke Malam Yakubu. Har yanzu dai daga jihar Kaduna. Wake kan layi.
Daga Kaduna.
Wake kan layi daga Kaduna.
Abdullahi Abdullahi daga Abdullahi Kaduna.
To menene ra'ayinka?
Ni ra'ayina game da maganar masarautar Kano. Da take tarihi Kano. Ban a musulunce Kano mai tarihi ne, bai kamata a ce an farraka Kano ba. Wai dole kowa sai ya yi sarauta? Dole kuwa a ce Ingila ma tun sama da shekara 2000 ake sarauta da duk Ingila, kasar Ingila gaba daya. Saboda haka me abin da mu akan dole sai ka yi sarauta sai an farraka Kano? A bar mana Kano yadda suke shi ne kan irin damar tsakani da Allah, kuma an kirkiro su yadda siyasa. Na Oyo State haka ake siyasa, su ba sun wanda ce a ji mafi da ya gaba ya ce.
To da alamu mun rasa wannan kira daga Kaduna. Yanzu kuma bari mu tafi jihar Kebbi. Wake kan layi daga Kebbi?
Kuna tare da Malam Ango malamin makaranta a wuri.
To Malam Ango, barka da yamma. Filin naka ne?
To ina da jaya aiki.
Alhamdulillah.
Ina so in dan ba da ra'ayi game da sakatare na ma'aikatar ilimi ta kalmar hukumar Yawuri.
Haka.
Malam Yunusa Salihu. Da kuma daraktan shi Malam Shehu Sadiq. Da su ƙara azama game da yadda na ga suke gudanar da ayyukansu babu kama hannun yaro. A gaskiya ma'aikatar ilimi ta kalmar hukumar Yawuri mun daɗe rabanmu da mu samu irin waɗannan gwarzaye masu kula da ayyukansu na yau da kullum. dangane da irin yadda suke supervision gani ga ido, yadda suke sa idanu game da malamai, yadda suke shiga azuzuwa. Ubangiji Allah ya kara musu hazaka da kwarin gwiwa.
Amin. Amin. Mun gode sosai da wannan ra'ayi naka, Malam Ango. Da kuma kiran Malam Ango, za mu dakatar da daukan wayoyinku a yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Masu sauraro, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 4:04. Ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafan kasar jamhuriyar Kamaru Kafo ta fara nuna korafinta ganin irin yadda kule-kule din kasar jamhuriyar Kamaru na La Liga su guda 18 anda suka gaza cimma burinsu, musamman ma wajen gudanar da gasar kakar wannan shekarar ta 2019. Kasancewar irin barakar da shugabannin kule-kule din suke fuskanta tsakanin su da gwamnatin kasar ta jamhuriyar Kamaru domin rashin samun isassun kudade da za su gudanar da harkokin tafiyar da kwallon kafa na wannan shekarar. Sai kuma tsohon kaftin din kasar jamhuriyar Kamaru, kuma tsohon dan taka ledan kasar, Samuel Eto, ya fara nuna fushinsa a fili domin irin rashin tabuka wani abin ku zo mu gani da kungiyar club din kwallon kafa ta matasa na yan kasar da shekaru 23 suka yi na rashin samun tikitin halartar gasar Olympic da za a gudanar a Tokyo. Amma Samuel Eto ya yaba wa club din matan kasar jamhuriyar Kamaru wajen ganin irin yanda suke taka rawar gani a duk wasannin da suka gudanar a wannan shekarar. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Awal Garba da shirin wasanni, yanzu kafin mu sallama da ku ga Mahmud Lalo ya dawo amma da labarai a takaice.
Majalisar wakilan Rasha ta amince da wani kudurin doka wanda zai ba gwamnati dama ta ayyana 'yan jarida da masu wallafe-wallafe a shafukan sada zumunta a matsayin illikin asiri. Kudurin dokar, wanda har yanzu ke bukatar amincewar majalisar tarayya da ta dattawa da kuma sa hannun shugaba Vladimir Putin kafin ya zama cikakkiyar doka, ya haɗo hadda masu likin asirin. Matakin da tuni fara kaikaitar wasu kafafen yaɗa labaran ƙasashen waje da ƙungiyoyi masu zaman kansu a Rashar. Wani yunkurin dakile zanga-zangar adawa da gwamnati wanda ya kai ga hukumomin Iran suka rufe kafar yanar gizo ya shiga yini na shida, inda ake dan samun dawowar aikin yanar gizon a hankali bayan da hukumomin kasar suka ce sun maido da hanyar sadarwa ta internet a sassan kasar da dama. Kamfanin yada labaran kasar ta Iran ya rawaito cewa hukumomi na maido da aikin internet din sannu a hankali a wasu sassan kasar. Ƙungiyar da ke sa ido kan bunƙasar tattalin arzikin duniya ta OECD ta ce mai yiwuwa tattalin arzikin na duniya ya ci gaba da fuskantar tafiyar hawainiya wajen bunƙasa idan ƙasashen duniya ba su ɗauki wasu matakai ba, a wata ƙididdiga da take fitarwa cikin kowane watanni uku. Ƙungiyar ta yi hasashen cewa ba za a ga bunƙasar tattalin arzikin na duniya cikin shekara mai zuwa ba, amma zai ɗan daidaita a shekarar 2021.
Za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na ƙarshe a yinin yau, sai kuma gobe da safe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu, za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da a bari ya huce tare da Grace Alheri Abdu. A duk lokacin da kuke da buƙatar sake sauraron shirye-shiryenmu, sai ku ziyarci shafinmu na intanet a kan voahausa.com ko kuma tafka muhawara a shafukanmu na Facebook da Twitter. Yanzu a madadin Mahmud da ya karanto labarai da kuma Julie Leathers Gresham da ta hada ta kuma bada umarni, sai injiniyanmu na wannan lokaci zanga-zanga, ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kwana lafiya.